Kasashe wajen kusan miliyan 15 ma'aikatan diplomasiya ne da jami'an ne kade wannan doka ba za ta yi amfani a kansu ba. Haka kuma za a rinka tambayar duk masu neman bizar zuwa Amurka idan akwai wani dan uwansu da ya taba shiga harkar ta'addanci a baya. An dai kaddamar da wannan sabuwar doka tun watan Maris din shekarar ta gabata. Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Cradcock da ɗan ma'aikacin gwamnati. Shugaban yan sandan yankin James Cavera ya faɗi a wani taron manema labarai jiya Asabar cewa dan bindigar ma'aikaci ne da aka bata wa rai wanda yan sanda suka harbe shi a wata musayar wuta da suka yi. Cavera ya ce har yanzu ba a tabbatar da makasudin da ya sa shi yin hakan ba. Hukumomi sun mayar da hankali kan waɗanda suka rasa rayukansu a wajen taron manema labaran, inda aka ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya tare da nuna hotunansu akan allo haɗe da bayanansu. Jami'ai sun ce wasu mutane hudu sun samu rauni a harbin. Shaidun gani da ido sun ce harbin ya faru ne a wani ginin gwamnati da ya kunshi ma'aikatan daga sashe daban-daban. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fitar da rahoton da ke cewa Amurka na shirin aikawa da jami'an tsaro da masu bincike na ma'aikatar tsaron gida zuwa kasar Guatemala domin taimaka wajen dakile kurarar bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa nan kasar Amurka. Jaridar The Washington Post ta ambaci wani jami'in gwamnati da ke da masaniya kan halin da ake ciki cewa jami'an Amurka za su shawarci 'yan sandan Guatemala jami'an shiga da fice kan yadda za su dakatar da safarar mutane. Ma'anar wannan yunkuri kamar yadda jaridar The Post ta bayar da rahoton shi ne a rufe hanyoyin da ake bi zuwa Amurka a kuma sagewa bakin haure kwarin gwiwar yin wannan tafiya ta cikin Mexico zuwa Amurka. Tudanin Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar saka wa kayayyakin Mexico haraji idan har ba su dakatar da kurarar bakin haure ba, waɗanda yawancinsu suna fitowa ne daga tsakiyar nahiyar Amurka su bi ta cikin Mexico zuwa Amurka. Haka kuma ya yi barazanar katse tallafin da Amurka take baiwa kasashen nahiyar Amurkan. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su kai ziyara aiki a Birtaniya daga ranar Litinin zuwa Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara Birtaniya ba. A watan Yunin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki cikinta ba. Bisa tsarin ziyara aiki, makamanciyar wannan a Birtaniya tana gudana ne bisa gayyatar sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta ba ta shawarar miƙa goren gayyata. Tunda shugaba Donald Trump ya hauka ragar mulki a shekarar 2017 aka miƙa masa goren gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka hada wato suka yi ta tasowa ciki har da matsalar tsaro suka yi ta daga ziyarar. Fadar White House ta ce wannan ziyara za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Birtaniya da Amurka. Akalla shugabannin Amurka 12 ne suka kai ziyarar aiki Birtaniya, amma biyu daga cikinsu ne kawai suka kai ziyarar aiki, wato George W. Bush a shekarar 2003 da kuma Barack Obama wanda ya kai ziyarar a shekarar 2011. Daga ƙarshe, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwarsu kan cin zarafin fararen hula da ake ci gaba da samu daga sojojin 'yan awara a arewa maso yammacin birnin Afrin na ƙasar Siriya. A makon da ya gabata wani yaro ɗan shekaru 10 da haihuwa da kungiyar 'yan awara ta yi garkuwa da shi an kashe shi tare da mahaifinsa da kakansa bayan da iyalansa suka kasa biyan kuɗin fansa na dala Amurka dala 10,000. Irin wannan lamari ba sabon abu bane tunda sojin Turki da abokansu 'yan awaran Siriya suka karɓi ikon birnin Afrin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Ba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar mun karbi rahoton karbar mulki kuma zamu san matakin da zamu dauka kan bashin naira biliyan 110 da aka tara mana yaji zababben gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya PDP Adamawa na zargin APC da neman haddasa mata fitina da jama'ar da suka zabe ta ta hanyar gadar da nauyi ya ake ririta nasarar zabe ne kwararre kan ayyukan raye kasa injiniya Abubakar Baffa zai shigo shirin zamu ci gaba da kawo sharhin da babban lauya Aliyu Umar yayi kan shari'un zabe waɗannan da ra'ayi kan zaben shugaban majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah Gabanin shirin zo shiga office ranar Laraba ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma gwamnoni 29 da aka gudanar da zaben su gwamnoni da za su karba musamman ma daga wannan jam'iyyar zuwa wacce na nazartar rahotannin komitocin karon mulki da suka miƙa ga musu ga zababban gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na APC da zai karba daga hannun gwamna Ibrahim Dankombo na PDP ya samu bayanin gwamnati mai barin gado za ta gadar masa bashin naira biliyan 110
to kuma committee na mutane 30 har da 1 sannan kuma sun yi aiki na mako wata guda ko mako biyar to haka aiki ne babba aiki ne mai yawa na karɓo committee report kuma Allah da zan yi nazari kyakkyawa zan kuma ba wa wanda ya dace shi ma su yi nazari domin mu haddada fahimtar ne yake kunshi a ciki domin dai mu yi tsari mu yi dabarun dan Allah yadda za mu karɓi gwamnatin a cikin nasara da yardan Allah
Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya cikin rahoton committee nan menene yafi baka mamaki ko kuma dama ka yi tsammanin duk abubuwan da ka gani a cikin wannan rahoton cewa dama abubuwan sun faru a haka
to ai ban duba cikakken rahoto ba amma kai ka ji abubuwa muhimmai wanda shi shugaban committee ya dan sharhanta a lokacin da yake ba mu rahoto musamman kamar yadda aka ce ana bin mu bashi na daira biliyan 110 to kaga wannan abu ne mai firgitarwa dama bazan tsammaci cewa babu bashi ba amma an ka duba kwatankwacin yawan wannan bashi da kuma ainihin ayyukan da suke kasa waɗanda zan ce ba wani aiki muhimmi da wannan gwamnati mai fita ta yi ta gama shi a yanzu idan ka ce jami'a ne ma ba a gama ta dauki ma'aikata a gama committee na gudana ba idan ka ce asibiti ne ko kuma tasha ko kuma makarantar koyon gwazoma nan da take duk ba wani aiki da ya taka kara kara da wannan gwamnati ta gama shi ta kammala yake gudana a yanzu da za a ba mu to kaga dole mutun ya ga cewa wannan kudi mai yawa ya bata koma mu ga inda kudi ya bata mu kaga dole da fiji ta mutun to amma ba wani abu in Allah yarda Allah ba ya rufe mu kulle bata za mu samu mafita da yarda Allah Allah
kana kida muke wani labari da ya shafi wannan bashin ya zama da kuma wasu matakai da mukarraban wannan gwamnati mai shigowa ke cewa ita gwamnati mai fita tana daukan wasu matakai da za su iya wahalar da kai idan ka hauki mulki shin me zaka ce kan waɗannan labaru da ake cewa ana daukar wasu matakai da za su iya kawo ma kalubale idan ka karbi mulkin nan
to waɗannan matakai ne ta kirga su manna sai in ji ko in ka faɗa dalla dalla sai in baka ansa akan ko ne nazaru
yawa akwai maganar daukar sabbin akwai daukar ma'aikata masu yawan gaske banda maganar bashin kina akwai kara a wasu girma sannan an samu labari ko wataƙila akwai raba wasu filaye da wasu abubuwa da suka shafi irin wannan
to ni a gona duk mutumin da yake cikin hankalinsa ya san wannan gwamnati mai tafiya ce kuma ba ainihin mutumin da ya yaudari kansa ba ba wanda zai dauka a yanzu cewa za a bashi wata kwangila ta zanna ta dore ba tare da an tsaya an duba ya za ka kike ta ci gaba ta dore ba
Hausawa kan ce bashi anji ne yana cikin kowa amma ai banda anjin wanda ya ce a ba zan karbi bashi ba Kwamishinan labaru na jihar Arewa maso gabas Umar Suleiman na faɗa ya ce zai so a yi 'yan wasa lafiya 'yan kallo ma kazalika
ya kamata na farko abinda kowa zai shine yayi tawakkali da Allah cewa shi mulkin nan Allah ne ke ba wanda iso a lokacin da iso kuma yadda cewa in an hada kai za mu samu jihar mu ta ci gaba saboda haka hadin kan nan ya zama dole ba wai koma gefe za a yi wannan na sukan wancan wannan na sukan wannan ba hadin kai za a yi kai da zaka tafi kai fatan abubuwan da kai Allah sa amfani jama'a kai kuma da wanda za ku zo sai kai fata in an zo a zo a sa'a Allah ya sa abubuwan da za a yi su amfani jama'ar Gombe baki daya to wannan hadin kai shi ya kamata a yi kamar misali yanzu ɗan kwallo ne in suna kwallo za ka ga wannan sun sha wannan wannan sun sha wannan to wanda ba su sha ba za a ga su kowa a gefe ma har kuka suke amma kuma suna gaisawa da juna suna rungumar juna suna da wasa da dariya to haka ya kamata abu ya zama ba wai ya zama wani kuma masomin gaba ba ko wani masomi na tashin hankali ya kamata ya zamana duka ana cikin farin ciki da walwala. Kai kai murna ka gama lafiya, mai shigowa kuma ya murna, Allah sa shigowa sa.
Mulika Adamawa, inda nan kuma PDP karkashin zababban gwamnati Umaru Fintiri ke nuna damuwa ga yadda gwamnatin Bindo Jibrila ta APC ke neman gadar mata dawainiya. Wakilin mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana wannan rahoto.
Kwamitin shirin karɓar mulki da sabon gwamnatin jihar Mai Jiran Gado Ahmadu Umaru Fintiri kafa suka bankwado abin da sai kirawa da kada dukkan jihar. Honorable Abdullahi Adamu Ferembe da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ce suna da shaidun cewa gwamnatin da ke shudewa tuni ta ce fanar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka rufe filaye baya ga batun ɗiban ɗaruruwan ma'aikata da aka yi. Batun da ya ce da wata manufa aka yi domin kasar gwamnatin da ke shigowa.
Yanzu a cikin jihar Adamawa musamman a nan hedikwata na jiha duk wani fili na gwamnati daga sanin mutane sun kama sun sai da shi. Hatta inda ake parking motoci a cikin kasuwa. Sannan kuma tun daga ran da suka fadi zabe suna ɗiban ma'aikata ba dare ba rana. Ranar Lahadi zaka ji mutane suna ministry wai suna nan ana musu data capture da sauransu domin gwamnati mai zuwa tana zuwa daura mata nauyi. Kuma duk abubuwan da kaga na lissafa maka na Abdulaziz da izinin Allah dole ya gyara a kansu. Abun da ya kama ma da kudin ƴan pension wallahi duk waɗannan abubuwa ba adalci a cikin su ba. Ba yanda za a yi kai ka sa hannu cikin dare ko kuma ko akan titi ka ba mutum takarda ka ce ka sayar mishi fili shi kuma ya je kama gini ba dare ba rana. Kaga babu gaskiya a cikin waɗannan abubuwa ne. Shin kai da kasai kayan tsakani da Allah kai har ka nutsu cewa wannan abu akwai adalci a ciki. Kai da ake baka aikin gwamnati a shekara 150,000 a shekara 100,000 shin tsakani da Allah yanzu kai kana ga an maka adalci wanda ka bashi wannan abu ta hakan cin hanci da rashawa shi ma fa idan ya samu wannan office din wallahi ba abun da zai tuna sai dai aikatar da irin waɗannan abubuwa. Akwai wasu makarantu wanda suke gaba da secondary an ba mutane aiki wanda qualification nasu ma bai kai ba. Zaka samu mutum takardar gama secondary yake da ita amma wai an bashi ya je ya karanta a babban makaranta da ke gaba da sakandare. In Allah ya da iri da waɗannan abubuwa dole ne a zanna a yi gyara a kansu.
To sai dai kuma a matsayinta gwamnatin APC ta bakin kwamishinan yaran labaran jihar Ahmad Sajo ta kuma musanta waɗannan zarge-zarge da kwamitin karɓar mulkin ke yi.
Babu gaskiya a wannan magana. Ba ni da masaniya cewa ana saida makadarorin gwamnati ko ga shi mai girma gwamna ko ga wani nan kusa da shi.
To ina batun kuma tantance gwamnati ne take shuda tana ɗaukan ma'aikata ko kuma ta ɗauki ma'aikata birjik a bar gwamnatin da za ta shigo da nauyi.
Wani abu da ya shafi ɗaukan ma'aikata babu abinda wannan gwamnati ta yi wanda bai da ka'ida ba. Ka'idoji ko suna na shimfiɗe a ofishin babban shugaban ma'aikata na jiha kuma duk abin da aka yi da ya shafi ma'aikata an bi wannan ka'idoji.
Akwai kuma mutum kancewa suna zagin kancewa yanzu gwamnati ma tana kokari ta nada shugaban jami'ar Adama da wasu manyan mukamai da ta nada cikin kwanakin nan a dan lokacin da wa'adin take karewa.
Ita ai wa'adin ta bai kare ba ko? Ai gwamnatin da wa'adin ta kare na da ta daina aikin gwamnati. Da abin da gwamnati sai yanzu ta yi ne akan tana kan ita ce take da mulki ita kuma take kan iko ita ke da wa'adi. Sai ran da wannan wa'adin ya kare ranar ne za a ce da abin da suka yi ba su bi doka ba.
Haka ne Ahmad Sajo. Duk gwamnati na da wa'adi kuma ai bambancin demokradiya kenan ma da mulkiya. Wa'adi wannan ya kawo mu ga sharhin ƙwararre kan ayyukan raya ƙasa injiniya Abubakar Baffa kan yanda ake tallafawa nasara bayan lashe zabe.
Kamar yadda mu muka faɗi cewa akwai ga basu sukan kuɗi da yawa ga matsalan kuɗi tilas wannan gwamnatin nan shawara a gare ta shine in ta hau za ta yi abin da ake kira za a ba da fifiko a muhimman abubuwa ba za a ɗauke su ga baki ɗaya a gaba haka nan ba. In ka duba a halin da ake ciki a yanzu haka hanyoyi da yawa ayyukan su ya daya an kuma sake ba da wasu sabbin hanyoyi. Maimakon ka dauki misali hanya a gaban ka guda 30 gabaki daya ba aiko wanne ba to in ka dauki guda 3 ko 5 a ciki kana yi to insha Allah kaga sai wa'annan su aka su gashi.
Ma'ana akwai waɗanda bayan zabe suke kokarin su yi hadama wajen gudanar da abubuwa da dama sukan wayi gari kuma sai ya zama babu nasara sosai sai ya zama yawancin ayyuka ba a gama ba.
A gama ba haka ne abubuwa. Ai mu muna zato wasu ayyukan ko an yi saboda neman idara tsawa jama'a su bada kuri'a an yi ninyan cewa abin nan kaman yaudar haka to ba a samu aka yi su ba. Kaga alal misali aikin hanya kana aikin hanya ka tsaya ba a ci gaba ba saboda rashin biya. Kaga ko in ka sake bada wasu kuma ai kaga wannan ba a biyan ta aka biya aka bada wasu to kaga kuma dama ba shine aikin aka yi ba.
Injiniya ai duk gwamnatoci za su so kwararru don daura su kan turba da kaucewa yan bani na iya. Yanzu ga babban lauya Aliyu Umar kan shari'un zabe.
A da kafin a sa wannan kayyade lokacin kowace state tribunal ɗaya ce take zuwa ita ce za ta yi na 'yan majalisu ita za ta yi na gwamna ita za ta yi na majalisar tarayya. Amma yanzu kaga an raba tribunal ɗin majalisar tarayya da sanatoci daban take ta 'yan majalisar jiha daban take ta gwamna kawai za ta yi kuma in ya kama shi isa ake yin alƙalan da yawa lokacin rantsar da su zaka ga suna da yawa amma dai mutum uku uku ne suke zama akwai riza idan an ga alal dakin da aka kai a state suna da yawa sai a ƙara musu tribunal
ɗaya ko biyu
ɗaya ko biyu ba abin da zai hana su wayancan su yi wannan
a bukata ne kowace zama tana da kaman alƙalai uku kenan da za su saurara
kowace tribunal tana da alƙalai uku da za su saurara amma a state guda at least yanzu kaman Kano na san da cewa akwai tribunals iri uku ne akwai ta ƴan majalisar tarayya akwai ta ƴan majalisar jiha akwai ta gwamna idan ƙararrakin nan sun yawa na tabbata ko wani ƴan majalisa ko wani abin nan za a iya ƙarawa amma misali ba za a ƙara ta gwamna ba domin saboda ana ganin lokaci zai kure
yanzu aku tuna an shigar da ƙararraki fiye da 700 inda jihar Imo ke da mafi yawan ƙarar yanzu kuma sai babin ra'ayoyi
sunana Salibakuru Sabon Fegi shugaban gungiyar mulki talaka na Arewa maso gabashin Najeriya kira da zamu saki har yanzu da ba za mu yi kasa gwiwa ba shine muna kira ga uwar jam'iyya ta kasa wato jam'iyyar APC da ta janye kudurinta na tsaye da mutum ɗaya tilo wanda shi zai jagoranci majalisar dattawan Najeriya wanda hakan kuma ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC da kuma kundin tsarin mulkin ita kanta majalisa ina so a yi la'akari da cewa dukkan sunan ƴaƴan jam'iyyar APC sanatoci su suke da majority a majalisar nan so saboda haka kuma an zo an ɗauki wannan wakilci an ba da shi a Arewa maso gabashin Najeriya a bari caucus na Arewa maso gabas din su fita da dan takararsu ɗaya tilo wanda suke ganin cewa kuma jiddin an cire ma an san dole ne sai an gudanar da zaɓe so don haka muke kira da babban murya da a bari a yi zaɓe a yi sakarar balu duk mutumin da Allah ya bashi nasara ya zama jagora na gari wanda babu wani kace na hakan zai kawo haɗin kan al'ummar Najeriya wanda kuma za a samu cigaba ba kamar yadda muka samu koma baya a shekara ta 2015 ba so muke yi ƙasar Najeriya ta samu ta cigaba ba wai ta sake ci baya a ce gara jiya da yau so muke a ce gara yau da jiya wannan shine ra'ayina
ma sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilanmu Ibrahim Abdulaziz Adamawa da Mahmud Ibrahim Kore a Kano da kuma mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni na sura da mai likaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
to a Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a wasu sassan kasar musamman ma a arewaci a yan kwanakin nan hukumomin tsaron kasar sun yi ta ikirarin nasarar cafke yan bindiga da masu garkuwa da mutane da dama a wasu jihohi daga yankunan tsakiyar arewacin Najeriya da arewa maso yammaci cikin makon da ya gabata a cikin makon ne dai aka samu ƙarin wasu hare-hare da suka sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina lamarin da ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya gayyaci gwamnan jihar Aminu Bello Masari zuwa fadarsa domin jin yadda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa kamar yadda rahotanni ke nunawa daga da haka ne wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya zanta da Dr. Kabiru Adamu mai sharhi kuma ƙwararre a fannin tsaro inda ya fara da tambayarsa yadda suke auna irin nasarar da hukumomin tsaro ke cewa suna samu yayin da rayukan mutane ke ci gaba da salwanta
so bai yi wuya a fito da alƙaluma kai tsaye na cewa ga yawan waɗannan ƴan bindiga dalili ko don har yanzu ba wata kafa ko na hukuma ko mai zaman kanta wanda ta iya tantance yawan su amma muna iya kiyastawa cewa saboda dazuzzukan da muka sani cewa suna ciki kusan guda biyar manya-manya kenan ko shida banda ƙananan da ake da shi to kaga a wannan wadda ita hukumar sanda ta fitar na shekara 93 daji ne daya daga cikin wannan guda biyar din to kuma akwai hasashen da ake ne cewa ba ma dukkan su da ke nan a bangare ɗaya kenan a bangare annabi hannu na biyu kuma akwai hasashen ma da ke cewa babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da cewa ga lokacin da aka kama wayanda ita hukumar sanda ta gabatar da wato akwai ikirarin da ake yi na cewa mai yiwuwa kila waɗannan ba wai lokaci da ya bani alkama su duk da yake mun san lokacin da aka kama shi wannan aka fara shi operation in of ada amma lallai kamar yadda muke ba mu kafa mai zaman kanka wata tabbatar da wannan abu ne abu kuma mai muhimmanci shine rashin yadda ita rundunar ƴan da ba ta gabatar da wayannan wayanda suka kama gaban hukuma kotu kenan a hukuntar da su don a tsari na dokar ƙasa kotu ita kadai ke da dama ta tabbatar da cewa mutum ya yi laifi to kai kenan har yanzu wayannan suna fagen cewa tuhuma wanda ake tuhuma ne
sai idan muka duba yadda su ɗan sanda suke ikirarin samun nasara bisa irin wannan kame-kame da suke kai kama daga lokacin da aka kaddamar da wannan shirin na Operation Pop Ada zuwa yanzu wannan wani lokacin sukan yi kame-kame amma kuma akan ci gaba da irin wannan aika-aika a duk inda suke waɗannan ayyuka din me wannan yake nuna wani a sha'anin tsaro a wannan yanki namu
to a takaice dai yana nuna taɓarɓarewan shi kanshi tsaron da kuma rashin martaban su ainihin hukumomin da suke sha'anin tsaro da kuma uwa uba rashin ingancin tattara bayanai da tantance shi da kuma wato sarrafa shi yadda ya kamata don akwai umarni a baya-bayan nan wanda shugaban ƙasa ya bayar na cewa a mamaye dabidikan nan to ba mu da fahimtar cewa su jami'an tsaron nan ka haɗa da su 'yan sandan da kuma sojoji cewa an mamaye dazuzzukan to sai lokacin da aka mamaye dazuzzukan da aka tau matakai na hana aukuwan irin wa'annan lamura na ko satan jama'a na kafin fanta kafin misali ne batun an samu rage ga shi wannan sa'asa da ake abu na biyu kuma mai muhimmanci har yanzu ita gwamnati har dai bangaren majalisa wato zartarwa na majalisar tarayya bata riga ta yanke hukunci ba ko ta tau matsaya akan bayar da kuɗin fansan nan lalle akwai tantance da ake da shi na cewa yanzu harka na sace-sacen gaba don kaɗan kuɗin fansa ya riga ya zama kama masana'anta ne wanda matasa na tasowa tana ganin ribar da ke ciki kuma tana shiga to ya kamata a yi maza-maza a ɗau yanke hukunci ko a yi doka akan karɓan kuɗin fansan nan shi zai taimaka ya rage wannan dama da su bayanin ke yi da kuma matasa da ke shiga cikin al'amarin.
Kamar wannan shirin na 'yan sanda na Operation Pop Ada kana da kwarin gwiwar cewar zai iya samun nasarar kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga da masu wata mutane a Najeriya?
Wato shi aikin 'yan sanda na kama mai laifi abu ɗaya ne daga cikin tsari da ake da shi na hukuntar da mai laifi wato abin da kuma ake ce ma criminal justice system. To komai kokarin da suke na kama shi mai laifin in har ba wai hukuntar da shi suke wato su gabatar da shi gaban kuliya su tattare shi duk wanda zai gamsar da shi alkali na cewa lalle mutumin nan ya yi laifi a hukuntar da shi to wannan shi zai zama horo ga wani ma wanda yake da niyyar ya shiga irin wannan al'amari ko ta haka. Abu na biyu mai muhimmanci ribar da su waɗanda ke waɗannan tace-tacen jama'a don karɓar kuɗin fansa suke samu wato kuɗaɗen nan da suke karɓa dole ne a doka a karfafa doka na yadda ba za su dinga cin amfanin ribar ba wato a hanyoyi da za a bi na bin kuɗaɗen a kuma rage dama da suke da shi na amfani da kuɗaɗen bayan ma sun karɓa shi na kama wanda ke da kuɗaɗen a kuma
Yeah.
Wadannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Music and full